This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu jin mu ta FM a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan la'asariyar Asabar da watan kunanan lahiya, kuma kuna more ƙarshen mako cikin kwanciyar hankali da wadata. Da farko ga Usman Ahmad Kabara da kanan labaran duniya.
To, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kawar da cutar Ebola daga ƙasar. Haka kuma marigayi Adamu Momini ya na jam'iyyar ANDP zaman lafiya sun yi taro domin magance abubuwan da ke cikin jam'iyyar. A yau Lahadi, rana ce ta zama makoki a ƙasar Pakistan biyu bayan wani harin jirgin sama mai saukar angulu da ya halaka mutane har guda 7 ciki har da wasu jakadu.
A jihar Taraba an yanka wasu mutane 15 a ƙaramar hukumar Takum. Sanusi Adamu na tahe da cikakken rahoton. A jihar Oyo kuma rundunar 'yan sanda ta yi nasarar ceto wasu matan jihar da wani fasto mai suna Adelaja ya yi safara su zuwa ƙasashen Larabawa bisa yaudarar cewa za su samu ayyukan yi masu tsoka. Hassan Umar Tambor yana tahe da wannan rahoto. Sannan kamar kowace Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba yana tahe da shirin amsoshin tambayoyinku. Amma da farko ga Usman Ahmad Kabara da cikakkun labaran duniya.
Hukumar jama'a, barkamu da wannan lokaci. Sannan ga cikakkun labaran. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kawar da cutar Ebola daga ƙasar. Wannan sanarwa ta fito ne bayan ƙasar Liberia ta bayyana cewa ba su sami wani sabon labarin bullar cutar ba har tsawon kwanaki 42, wanda wannan kwanaki ribi biyu ne na lokacin da ƙwayar cutar yake ƙyanƙyashe kanshi, wannan cuta ta Ebola mai saurin kisa. Amma duk da haka akwai sauran cutar a cikin nahiyar ta Afirka ta yamma, ƙasar Sierra Leone da Guinea, makwabtan na Liberia, wanda dukkanin ƙasashen guda biyu sun ba da rahoton cewa an samu ɓullar cutar har sau tara a makon da ya gabata. Idan kuma muka koma ƙasar Jamhuriyar Nijar, za mu ji cewa ANDP zaman lafiya ta yi babban taro na ƙasa a maraɗi bisa sasantawa, haɗin kai da kuma zaman lafiya. Da safiyar yau Asabar, shugaban jam'iyyar Musa Adamu Jarmakwai ya buɗe babban taron na ƙasa a Maraɗi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Maraɗi, Mani Shaibu, ya tattauna da Muhammad Lawalle Gwanda, ɗan majalisar dokokin ƙasar Nijar, mai wakiltar jihar Maraɗi a ƙarƙashin jam'iyyar ANDP zaman lafiya. Sun tattauna batutuwa da dama wanda suka haɗa da jam'iyyar da ke gudanar da ayyukanta da kuma ƙawancensu da jam'iyya mai mulkin ƙasar Nijar. Muhammad Lawal Gwanda ya fara ne da bayyana matuƙar jin daɗinsa da yadda babban taron ya gudana.
Ban iya bayyana maka irin farin cikin da na yi. Mutanenmu sun zo na cikin gari, baƙi sun zo 'yan region, sannan mutane sun taso dukkan 'yan region na ƙasa, 'yan ANDP zaman lafiya sun zo, sannan parti aminan na MRN sun halarto, kuma parti aminanmu na ARC su ma sun halarto a wannan taro namu na kongre na 6 na ANDP zaman lafiya.
Da yake cikin jami'in siyasa aka samu rigingimu, yanzu ina kwana ANDP zaman lafiya cikin ƙasa?
A bangaren abin da ya shafi ANDP zaman lafiya, muna yi mu Allah godiya. Muna ganin abubuwan da suke faruwa a cikin sauran parti politik na siyasa na rashin fahimtar juna, amma da taimakon Allah mu a wajenmu wannan abu bai zo ba. Muna fatan wanda suke fama da wannan rikici, Allah ya kawo musu ƙarshensu, Allah ya ba su daidaitawa. Muna fatan Allah ya tsare mana partinmu kan mu hada cikin waɗannan fitintunu na rabuwar Kano.
Zaman ku tare da gwamnati ya tafi yake tahiya?
Alhamdulillah, muna mu Allah godiya game da wannan. Ka sani wanda ya ce aka ce zo mu zama, an ce zo mu saba. babu wani abu haka takamaimai wanda ya hito wanda zai sa a ce akwai wani abu matsala tsakaninmu, amma ka san in kana tare wani bi za ka an bata ma da rai ko kai da kanka tsakaninka da iyalinka, wata za ka bata ma da rai, wata za ka bata ma iyalinka da rai, don waɗannan abubuwa ba komai ne game da yanda muke zahe alherin ya fi yawa da matsalar da ke.
Zaɓuka ke ce ana sa ran Malam Musa Adamu Jarmaka zai tsaya takara?
Insha Allah, wannan shi ne burinmu. Insha Allah, wancan maganganu da ake yi mu ba mu aiki da su. Ko shi wajen forum da muka yi na ma'aikata, daukakin ma'aikata da suka taru na ƙasa sun ba da murya guda akan cewa lalle ne ANDP za ta yi takara insha Allah a zaɓe mai zuwa. Wannan shi ne gurin ANDP zaman lafiya, shi ne gurin ma'aikata.
Ya gora maraɗin kake, yanzu ina kiran ku ga magoya bayan ANDP zaman lafiya na sha.
Muna kiran magoya bayan baki ɗaya da su ƙara ba da ƙoƙari a wajen neman mutane, da ita siyasa neman mutane ne, don kuma muna ƙara kira ga wanda suke tare da mu deja da su ƙara ba da himma wajen neman mutane, sannan muna kira ga sauran mutane ma da su zo su kama muna wannan tahiya ta mu ta ANDP zaman lahiya.
To, marigayi Adamu Muminu Jarmakwai ne dai ya kafa jam'iyyar ta ANDP, kamar yadda na fara faɗa muku ɗazu, zaman lafiya shine taken jam'iyyar a shekarun 1990, kuma shine shugabanta, ya kuma shugabance ta har zuwa lokacin rasuwarsa a shekarar 2009. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi rana ce ta zaman makoki a kasar Pakistan, biyo bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu da ya halaka mutane 7 a ciki har da jakadun kasar Pakistan da na kasar Philippines da Norway da kuma matan jakadun Malaysia da kuma kasar Indonesia, sai kuma ma'aikatan cikin jirgin guda 3 da suka yi hatsari a ciki tare da waɗannan mutane. Hukumomi sun faɗi cewa gawarwakin mutanen a yanzu haka suna barikin sojojin sama na Nurkan a garin Rawalpindi. Jami'ai sun ce jirgin yana dauke ne da akalla mutane 17, ya kuma fadi a ranar Juma'a da ta gabata a tsaunin Naltar a arewacin Pakistan. Kakakin sojojin kasar Major General Asim Bajwal ya fada wa jama'a a shafin sa na Twitter cewa jakadun kasar Poland da Netherlands suna cikin waɗanda suka tsira a wannan hatsari na jirgin sama. Yan kungiyar Taliban dai sun ce suke da alhakin kai harin, duk da yake ministan tsaron kasar ya ce ba haka abin yake ba.
Usman Ahmad Kabare kenan ya karanto labaran duniya. Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta yi nasarar ceto su matan da faston wata majami'a mai suna Liberty Christian Center mai suna Adelaja ya sahura su zuwa kasashen Larabawa da sunan yin ayyuka ko kuma sama musu ayyuka masu tsoka. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Alhaji Muhammad Musa Katsina ya yi wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal cikakken bayani.
Wa'anda yau muka nuna muku shine wa'annan mutane ko kuma kungiya masu safarar mutane. To, shi wannan mutum da ake kira Adelaja, wanda yake kuma wani pastor ne a wani coci da ake kira Liberty Christian Center a nan Ibadan. Wannan mutum da ma'aikaci ne a banki, har ya kai matsayin senior manager a shekarun 2006 na zamani aka kore shi aiki akan kuma samun laifin da aka samu shi da aka yi da laifin watan fraud. Yaudara da abin a wannan banki wanda ke kuɗi masu yawa. To, magana shi ake magana ma yanzu magana na hannu EFCC. To, bayan abin ya dan lafa sai ya zo ne ya bude wannan coci, sai kuma yana cikin wannan ya bude wani travel agency a nan cikin Ibadan. To, a lokacin ne ya samu wayannan matan, sai ce musu ai akwai hanyar aiki a Kuwait, Saudi Arabia da wayansu da kasashe na Larabawa, ce aikin gidan mai, aikin asibiti, aikin makarantu da sauransu. Yaje ya musu takarda na jabu, aka tura su a wata kasa da ake kira Kuwait. Suna sauka a airport, sai wani ya zo, mutumin Ethiopia ne, sunan shi Abraham, sai ya zo ya anshe su airport. To, bayan dai sun dan nisa, sai ya ce su kawo passport. Suna kai passport din, sai ya kai su wani gida, sai ya aje, ya ce to ai yanzu nan kun zo aiki ne, in kuna neman hutu na samun zaman kanku yanzu, sai kun yi aiki na contract shekara biyu. Ya bude suka ga matan 'yan Afirka da yawa, har da 'yan Ghana da 'yan Saleon Kamarun da sauransu su ma tana ciki. Shi ta wannan waje da kuka zo duk aikin da kuka gani sai za ku yi. Babu wani zaben aiki sauransu. To ai ba abin da muka yi kenan da pastor. Ce din shi ku bari ku bani dama da Allah in yi waya in gaya ma wannan pastor. Suka ce a to ai kuma dangadakan da shi yanzu a Najeriya ya kare sai dai mu nan yanzu.
Tun da
an zo Kuwait. To wajen ne ita wannan ta ce gari ya waye sai aka kira wuta. Ta zo ta ga wata tsohuwa. Aka ce ta shiga mota ta bita suka je wani wuri aka kai ta wani gida awa hawa bai na hawa uku to wajen ne aka ce to kai zaka yi aiki daga sama har ƙasa to wuce da ta wanke toilet ta wanke komai da komai in ta tashi aiki da asuba karfe 5 ba ta samu hutu sai wajen karfe 6 da yamma aikin gidan kuma ta ce muna idan suka zo bayan sun ci abinci ba mai ba ta sai dai in abinci ya rage in an kirawo ta wanke din za ta dibi wannan abinci sannan ita ma ta samu ta ci
to wai yaya kuka sami waɗannan mata daga can ƙasar Kuwait
aikin ɗan sanda aiki ne na kwakwalwa da kuma zuciya to ka san da yake shi tuma komai abin ka sai an kure ka to cikin da haka muke kuma da muka gane cewa a Iraq suka ko kuma suna wajen Persian Gulf da kuma Middle East to wajen da muka fara bincike irin dai wannan shirin da muka yi ba zan ga ya muku ba amma in an same su shi mutumin nan yana kareta magana ya ga cewa ga su an kawo su Najeriya
to kun tura ne daga nan Najeriya aka ce ƙasar Kuwait aka kawo su Najeriya
wannan kuma sai ka bari tunda shi akwai sirri cikin kowane aiki da kai
ana ku bincike shi wannan pastor din da kuka kama wato shina safarar wannan mutane dama binciken ku ya nuna cewa aikin sa ne
kan shi a karkace ya amince cewa ya san da wannan abu misali jiya kamar haka duka yara na wanda ake gara wanda kwaba operatives suna airport muka ta irin bin samu jirgin a lokacin ya taso daga Kuwait muna bindiga har ya sauka a Istanbul Turkey muna gani lokacin da ya taso mun san lokacin da ya taso ana bi har mun san lokacin da ya sauka duk muna da wannan na'ura to da ya sauka kuma yaran Allah sa yaran muna can suka dauko suka kawo na ba da umurni iyayensu su zo a dauka a ba su amma shi wannan pastor za mu kai shi kotu
before I left Nigeria I was told it was office work I would go and do in Kuwait but on getting to Kuwait it was housemaid job
daya daga cikin matan ta ce kafin ta bar Nigeria an ce mata aikin office za ta yi a kasar Kuwait amma da ta je Kuwait aka gwada mata aikin gida
they told me for I left I'm going to look after the babies and the old woman so they took me to Saudi Arabia
wannan mata ta ce an gaya mata cewa za ta kula da jarirai da tsofaffin mata daga nan sai aka kai ta kasar Saudiya inda aka kai ta hidima a wani gida
I explained to them that what you are going to do in Kuwait now is an helper job you will do it for a short time
shi ko pastor Adelaja wanda ke da kamfanin dokar matan yace ya gaya musu cewa za su yi aikin hidima na gajeren lokaci ne kafin su fara aikin dogon lokaci matan dai sun godewa kwamishinan yan sanda na jihar Oyo Alhaji Muhammad Musa Katsina game da ceto su da yayi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Rahotanni daga jihar Taraba sun tabbatar da cewa wasu mutanen da ba a san ko su waye ba sun tare wata motar da ke dauke da ma'aikatan yankan itace da suka hada da Hausawa da Ibo da kuma Jukunawa suka yi musu yankan rago a karamar hukumar Takum ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Sanusi Adamu da ci gaban labarin
Benjamin Bako wani matsaunin garin Takum ya shaida min ta wayan talho cewa gawoki mutanen 15 da aka yanka suna nan a yashe a dakin ajiyar gawoki
yau nan da safe nan na maka magana na yanzu haka na ta masu yankan itace irin yan timba na daga Nasarawa akwai hasara cikin su akwai yamura akwai kuma a wani kauye kusa da Takum ba sun tare su a wurin sun tare motor na irin budeden motoci a kurekura na an yanka kusan dukkan fasinjan ciki
menene sunan wannan kauyen
sunan kauyen Tampo kusan sati biyu kenan ana wani kashe-kashe da ba mu san manufarsa ba ran ladi nan na mata sun tashi za su je wani abun nan na coci taro an kama su kusa-kusa da barakin soja na Takun an yanka duka
kamar mata nawa ne aka yanka
mata guda 5
shi ma sarkin fawar Takum Alhaji Ali Sule Faki ya ce kisan mai kan uwa da wabi wanda aka soma makonni biyu da suka gabata da ake dauki daidai kan nan ya kazance ya zama na gaba gari hankali.
Yau yanzu wannan shirin sani ba ko menene ya kawo wannan dalili na kashe-kashe. Ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan hanyar kashin bila da hanyar katsinka a da gwamnati ta dauki mataki saboda kashe-kashe ne yawa. Mutum bai sai ta mun gaba kuma muna cikin kursuna ta kullu fa gwamnati.
Kakakin hukumar rundunar ƴan sanda na jihar Taraba ya shaida min ta waya ba sanar da shi abinda ya afku a garin Takum ba.
Wannan labari dai ban da labari na amma bare zan kira inji daga wurin shi DPO din sanan ne labarin da nake shi shine da aka fara wannan kashe-kashe na Takum mutum 11 ne wanda muke da labari a jefin Fulani da Tukute.
Ko da yake DSP Kwaji ya yi alƙawarin kira na bayan mintoci 10 idan har ya bincika lamarin to amma hakan bai yiwu ba. Haka ma kokari da nayi na amsa kira ta daga baya shi ma ya faskara kisan gillar da aka soma kamar makonni 2 da suka gabata mai kama da hare-hare na yan fashi da makami ganin cewa suna diban ganima kamin ya rikide zuwa kan mai uwa da wabi. Kawo yanzu dai kimanin mutane 20 ne aka ce sun yi asarar rayukansu sakamakon waɗannan kisan. Sanusi Adamu, murar Amurka daga Yola, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi babban limamin babban masallacin Abuja Sheikh Musa Muhammad. Masu tambaya malam ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange a wuri. Su ma malam Awalu Ingilan Geographer da Haruna Muhammad da Safara'u Haqilu zamani almajirawa da Alhaji Zubairu Garaba saka zaure sun yi tambayoyi makamantan wannan. Dan Allah muryar Amurka, wai me yake haddasa girgizar kasa ne? Masu tambaya a lokuta daban-daban sun hada da Baffa Haruna Bajoga, da Ali Sharif, da Haruna Muhammad Katsina, da Husaini Dangote. To bari mu fara da amsar tambayar tarihin marigayi babban limamin babban masallacin Abuja Sheikh Musa Muhammad, wanda ya rasu da yammacin ranar Asabar da ta gabata a asibitin tarayya dake Abuja. Idan masu tambayoyin na kusa, to an dace wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya samo muku ansa daga babban sakataren babban masallacin Abuja Malam Ibrahim Matawallan Jega, wanda ya ce
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Marigayi Sheikh Dr. Musa Muhammad Inuwa OON an haife shi a ranar 10 ga watan 4 1947 a karamar hukumar Jos ta Arewa. Ya yi makarantar Islamiyya a Jos din daga 1956 zuwa da 60, sannan kuma ya halarci makarantar koyon addini da Arabiya a Kano SAS a 1969 zuwa da 72. Ya yi karatu rare da yawa na Alkur'ani da fiqihu da Larabci kamar a Jos da Bauchi da Gombe da kuma Kano. Sannan daga baya kuma ya je Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a 1973 zuwa da 6, inda ya samu diploma a fannin shari'a ta musulunci. A 1977 ya halarci wata center ta koyar da ma'aikata, ana ya samu takardar shaida ta gudanar da harkar gwamnati da kuma business administration da kuma abin da ya shafi stores. Ya samu wani certificate na kwarewa a harshen Larabci daga wata makaranta dake Egypt. To shi marigayi Dr. Musa Muhammad ya kasance mai wa'azi ne tun farko yana tare da jama'atul Nasrul Islam daga 1970 har zuwa 72. Kafin ya dawo Abuja a ƙarƙashin hukuma ta shari'a, ya fara wannan aiki 1976 zuwa 84. Ya kasance akan mukamai daban-daban tun yana mataimakin magatakardan kotu har ya kai mukamin alƙali na kotu mai daraja ta 1. To bayan wannan shekara ta 1994 marigayi ya kuma gurin aiki a cikin kotun shari'a musulunci. A nan din ma ya fara da alkali na area court, sannan a hankali har ya kai ga shine babban magatakardar shari'a ta musulunci a Abuja, yana tare da marigayi Justice Muhammad Bashir Sambo. To shi marigayi Malam Musa ya yi ritaya daga aiki na gwamnati a cikin 1992. Ya rika mukamai daban-daban irin ne da aka sani na kungiyoyi na addini da sauransu. Shi marigayi Sheikh Dr. Musa Muhammad ya fara limanci a wannan babban masallaci tun lokacin da ke aiki a wannan kotun shari'a musulunci ta dauka kara ta nan Abuja, wato tun daga 1991 har ya zuwa lokacin da Allah ya karbe shi. To shi ya kasance Malam Musa mutum ne haziki, mai rikon amana, mai dauriya wajen sha'anin addini, duk da cewa akwai rashin lafiya a cikin jikin shi, amma da wuya kaga ya kasa zuwa masallaci. Kusan dai a cikin rayuwar shi tun daga 1991 bai taɓa rasa juma'a ba matsayin Abuja, face a wannan juma'ar da aka yi ta ƙarshe, wadda a wannan juma'ar aka kai shi asibiti ya kasa zuwa masallaci, wadda kashi gari Asabar zuwa yamma Allah mai rasuwa. Malam Musa mutum ne haziki, ko dai zai je masallaci ayi sallah, ko zai je masallaci ayi wa'azi, ko zai je masallaci domin ya saurari masu neman taimako. Mata hudu ya bari, ƴaƴan 14 da kuma jikoki da dama.
Amma to wallan jiga dudda mun ji wannan takaitaccen tarihin nasa, ba za mu so komo rasa jin wani abu guda ɗaya da zaka cina ma Musa da shi wanda zai iya saka ku kuma ya saka zub da hawaye tun lokacin da Allah ya masa rasuwa din nan.
To dan adam duka ajizi ne, duk yadda kai dauriya, idan Allah ya sa wanda kake kusa da shi kwaran kwaran gaske kuna kusa da junan, kuna aiki tare, Allah ya karbe shi. Kana kallon gawar shi a ajiye, to in ma dai lokacin da ake kallon gawar nan ka zudda hawaye, ko kuma lokacin da ake mata wanka, ko lokacin da ake mata sallah, ko lokacin da a sa ta kabari, ko bayan ma an sa ta kabarin kana dawowa, zaka je wani abu daban. Lokacin da aka kare wanka wa gawar Malam Musa aka ajiye, muna zaune muna kallo. Abin da ya soma zuwa tunanina shine irin zirga-zirga da ko ya shiga ofishina, ko mu je mitin, ko mu je masallaci ya ba mu sallah, to a lokacin ina zanne ina kallo, wallahi lazim ban san lokacin da hawaye zuwa ma daga idan na ba, saboda tsabar tunanin yau wanda muke zirga-zirga da shi jiya da kwanan da suka wuce baya, lafiya kalau salim alim, yau gashi a kwance baya magana baya motsi. To wannan abin tausayi ne, abin juyayi ne, sai ka tuna cewa komai tsawon zama ai haka za a kare kai ma. To wannan shi ne.
Akwai wasu surori da Malam Musa yake yawan karantowa waɗanda addu'a, kamar ƙarshen suratul baqara amana rasulu da yake yawan yi. Na san da yawan mutane za su riƙa tuno shi da irin wannan, kai ma haka ne?
A kwarin gaske ai mahiwa za ka ji wato yana karanta wannan ayoyin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan addu'a ce wadda take kusan ta zama shamila ga kowa, kuma duk mutum wanda yake musulmi ne a dole ya wannan addu'ar, domin kana aikata laifuka wasu baka sani ba, wasu kuma a cikin mantuwa, to duk su ne ake ta nana tawa cewa Allah ya fi mana kulakulanmu da kuma abinda ba mu da ƙarfin iko a kan shi. Akwai abinda ke kana so ka kawar da shi, baka da ƙarfi, ba abin za ka yi.
Sai kuma amsar tambaya kan abinda ke haddasa girgizar ƙasa. Idan masu tambayar na kusa, to ga abinda ya sauƙaƙa. Kafin mu je ga amsar kai tsaye, bari mu fara da wannan shimfiɗar. A cewar masana ilimin kimiyya, duniya a cure take mulmulalla amma ba simul ba. Ta ɗan so ta yi tsawo a gefe guda, ta kuma mokaɗe nan da can kamar dai ƙwallo mara isasshen iska. Saɓanin yadda aka ɗauka kafin wanzuwar ilimin kimiyya, ana rayuwa ne a bisa doron duniya ba a cikinta ba. Masanan suka ce doron duniya wanda ya haɗa da ƙasa da teku da kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa da ma'adinai, wanda gaba ɗaya ake kira Earth Crust da Turanci, ya lulluɓe ƙwallon wani narƙaƙƙen dutse mai zafi sosai wanda ake kira Mantle da Turanci. Shi ma ƙwallon mantle ya lulluɓe narƙaƙƙen ruwan ƙarfen da ya fi shi zafi wanda ake kira outer core da Turanci. Shi ma outer core ya lulluɓe wani mulmulallen ƙarfe ne wanda ya fi shi zafi wanda ake kira inner core da Turanci. To ga yadda girgizar ƙasa ke faruwa. Daga ƙarƙashi Malulluɓin Doron Duniya ko Atcross ya daskare ya zama dutse kuma ya dare gida-gida wanda ake kira tectonic plates a turance, wato fayafaye, saboda darewar da suka yi gida-gida ta sa sun yi kama da wasu fayafaye haka. Waɗannan fayafayen duwatsun da ke can ƙarƙashin turɓayan ƙasa suna tangaɗi da yawo saboda lausassan zafaffin mantul ɗin da suke shimfiɗa a kai. Garin wannan yawon, fayafayen duwatsun kan ci karo da juna. Wannan cin karon kan haddasa girgizar ƙasa gwargwadon tsananin buguwar. Wato idan fayafayen duwatsun suka tunkari juna, a cewar masanan, nau'ukan karo huɗu ne kan faru, ko su gwabza gaba da gaba, ko su gogi gefen juna, ko ɗayan ya goce ƙarƙashin ɗayan, ko kuma su sake darewa da ƙarfin gaske. Waɗannan nau'ukan karo da darewar kan haddasa nau'ukan girgizar ƙasa mai ƙarfi da kan wanzu zuwa wurare masu nisa ta igiyoyin girgiza, bisa ga irin ƙarfin karon da fayafayen duwatsun suka yi. Kamar yadda aka sani, girgizar kan janyo faɗuwar gidaje da gadoji da tsagewar ƙasa da kuma lalata tafkuna da ambaliyar ruwa da dai sauran bala'o'i. Wasu sanadojin girgizar ƙasa, amma wuta ma kan haddasa girgizar ƙasa. Wato da zarar narkakken ruwan dutse mai tsananin zafi wanda ke a takuraccen ƙarƙashin mantul wanda ake kira magma ya samu wata kafa lagalaga, sai ya ɓula ƙasa da ƙarfin gaske feso waje. Ƙarfin ɓulewa da fesowar kan haddasa girgizar ƙasa mai girma, wadda kan wanzu ta igiyoyin girgiza. Shi kuma magma ɗin idan ya fito Doron Duniya sai ya zama lava, wato lausassan zafaffen dutse wanda daga baya kan zama daskararren dutse. A taƙaice dai, duk wani abin da kan haddasa ƙarar gaske a ƙarƙashin ƙasa na iya haddasa girgizar ƙasa gwargwadon ƙarfinsa. Shi ya sa ma nau'ukan girgizar ƙasa kan faru sau da yawa ba tare da an sani ba saboda rashin ƙarfinsu. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin babban sakataren babban masallacin Abuja, Malam Ibrahim Matawallan Jega, wanda ya bamu tarihin marigayi babban limamin babban masallacin Abuja, Sheikh Musa Muhammad, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Taferra Girma Taferra da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya.
To, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ƙasar Liberia a matsayin wacce ta yi nasarar kawar da cutar Ebola daga cikin ƙasar. Wannan sanarwar ta fito ne bayan ƙasar ta Liberia ta bayyana cewa ba su sami wani sabon labarin ɓullar cutar ba har tsawon kwanaki 42, wanda kwanaki 42 su ne ruɓi biyu na lokacin da ƙwayar cutar take ƙyanƙyashe kanta, wato cutar ta Ebola mai saurin kisa. Amma duk da haka akwai sauran cutar a cikin nahiyar Afirka ta Yamma, kamar ƙasar Sierra Leone da Gini, wanda su makwabta ne na Liberia. Dukkan kasashen sun ba da rahoton ɓullar cutar kusan sau tara a makon da ya gabata. A jamhuriyar Niger mun ji cewa ƙungiyar ANDP sun yi taro kan abin da suke ganin zai zama musu mafita. Sannan kuma yau Lahadi rana ce ta zaman makoki a ƙasar Pakistan, biyo bayan wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu wanda ya halaka mutane guda bakwai, ciki har da jakadun Pakistan da jakadan kuma ƙasar Philippines da Norway da kuma matan jakadun Malaysia da Indonesia, sai kuma ma'aikatan jirgin guda uku.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima da daddare da izinin Allah. Amma kafin mu sallama da ku, ga gaisuwar watan alheri da taya murna zuwa ga Dr. Yabagi Aliyu, wanda ya armar da ɗiyarshi Aisha Aliyu ɗazun nan da rana a Efuturi da ke bidda jihar Neja. Allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da kuma zuriya ɗayyaba. Amin summa amin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara, wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti, ya ba da umarni Mr. Yemi Obajimi da kuma injiniya mu Mr. Dan, ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai an jima da daddare da izinin Allah, mu sake dawo muku da shirin mu tattauna, wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.